Manu Nia.
Masana da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da bugun buhun baje bayani kan cire tallafin man fetur din da suke ganin ya sa tattalin arzikin kasar ya fara tangadi.
Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi.
Koyaushe ne ake son a kawo gyara, wani lokaci sai an yi waɗansu abubuwan da yake kuma muna da tabbacin cewa za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikin su.
Sai da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Lamida ya ce abinda ƴan ƙasar suka shuka ne fa suka fara girba, kuma wannan ita ce magana ta gaskiya gaba gadi.
Kai da kai abudkanka, akwai wani abinda a wajen zabe akan jahilci ko akan tsoro, abinda muka shuka shi mai girba.
Game da rade-raden rungumar miliyoyi cikin kuɗin tallafin kuɗin da aka ware wa ƴan Najeriya don bai wa ƴan majalisa, kuwa wasu ƴan majalisar ne suka fara haɗiyar kifaɗi.
Ba sabon abu ba ne, sai dai abin mutu kuɗaɗen suna hawa. Shi ya sa za ka ga kuɗin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10, yanzu ana sayar da shi miliyan 30.
Ba ministan da yake da kasa da mota 10 wanda suke bayansa, kuma ni mukamira ya fi na minista, ana tirare akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da ita.
Waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke zuwa da bayanai da salon nishadi. Shiri na 128 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe duk wani nau'i na magudi. Mai yiwuwa kuma yunkurin yage magudin murƙushe talakawa ne ya sa masani kan tattalin arziki kuma malami a ɗaya daga cikin manyan makarantun jihar Kano Dr. Lawal Habibu ya ce wajibi gwamnati ta lura da su manyan matsalolin cire tallafi idan dai tana son ta tsallake su radi.
Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi. Daga sanda za ka ga mai mota ya riga ya aje ta, mai babur wani ma shi ma ya aje. Mutane sun fara tafiya a ƙasa, komai ya yi tashin goron zabi. In kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma, al'ummar nan ba ta waliyayi ba ce. Mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi irin yahu-yahu ɗin nan, sata account da sata tafkarara da arm robbery da banditry ɗin nan, duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa. To babu mamaki talauci ya daɗa dawo da irinsu. Duk wanda zai san hanyar da zai yi cuta da wani ya samu kuɗi, wanda waɗansu dole ce ta sa su. To mafi yawa duk ƙasar da talauci ya yi mata yawa, to dama ana samu wato irin waɗannan abubuwan su ma suna tahowa tare da talaucin.
Sai kuma duk da tangaɗin turguɗewar tattalin arziki, shi shugaban wata ƙungiya mai suna Northern Alliance Committee a Turance, Malam Lawal Muhammad Munir, cewa yake idan aka yi haƙuri fa a ƙarshe dai ƴan Najeriya za su ji daɗi.
Matsayin ƙungiyarmu, gwamnati dai ta samu dalilan da ya sa za ta kawace da wannan gudunmawa da ake bayarwa, kuma muna fata zai yi amfani.
Shin kuna goyon bayan wannan mataki na gwamnati duk da cewa ƴan ƙasa sun shiga wani yanayi?
Koyaushe ne ake son a kawo gyara, wani lokaci sai an yi waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin. Kuma ita gwamnati sun yi bakin tunaninsu cewa abin da zai zama alheri shi ne sai an cire wannan tallafi, kuma muna da tabbacin cewa in aka yi haƙuri za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikinsu.
Wani jan hankali za ku yi wa gwamnati tarayya dan ganin an kawo al'umma sauki a dankanin lokaci?
Babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane. Ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace, kuma wanda za su tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Malam Sulami do cewa yake halin da Najeriya ke ciki fa tukunyar da ƴan Najeriya suka yi kiki da ita ce fa aka bar su da aikin su ɗi.
Tarihin Najeriyar siyasa, na fara a PRP an da je majalisa kusan shekara 40 baya ko 1970 9 kuma da manaka da majaburinci har muka zo matsayin da muka zo matsayin yanzu da shekaru da mukamai siyasa shugabanci shine tana ba darasi akwai mutane mai yin siyasa balle wanda yake mutunci in kai musulmi ne kai dukkan nau'i na shugabanci a musulunci an tsara shi babu saba cikin an tsara shi saboda haka abinda ake a yanzu duk abinda ake din ma mai akai akan yanayin zabe da mulki zaka za da masu mulki da hukunci ba abinda ake akan matsayin tsoro ko jahilci hankalin ko abu da yake mafi yawanci yaran talaka sun yi ilimi sun yi digiri saboda haka ba abinda ake a Najeriya ta hanyar zabe ko kuma zabe ko jami'an zabe ko masu kuri'a kaza akan matsayin cewa jahilci a'a ko tsoro in kai daidai ka sani baka dan goro in baka daidai maka sani idan an je kotojin shari'a ta ainihin zabe wanda yake loyan da wanda yake kai karan da riga dukkan su ba wanda bai san abin da yake ba so daga abin da muka shuka shi mai girba
man yan Najeriya kana nufin suna sanar cewa za su iya tsintar kansu a wannan yanayin kin
ayo ayo shi wani kai da kai abu da kanka ka tambaye ni akwai wani abin da wajen zabe akan jahilci ko akan tsoro
tun bayan bayyana bayanan shirin share naira miliyan 70,000 don danka wa emasar kasa wasu yan kasa suka fara daukar kaudi sai dai kuma sanata Ali Induman masajjan tare Najeriya ya ce akwai bukatar yan Najeriya da ke ta daga kara su gane abubuwan da masar za ta yi da waɗannan tarin tilin kuɗi
shugaban kasa bayan mu shugabannin majalisa din mun koka masa akan halin da muke ciki so aka sa kuɗi a cikin kuriya-kuriya da aka kawo kwanan nan
na
kasafin kuɗi don a tabbatar da cewa an biya mutane haƙinsu zance banda biyan haƙin akwai wato abubuwa da ya kamata a biya sababbin sanatoci musamman wanda suka zo da kuma a saya musu motoci da kayan office da wayansu na'ura da ake za a yi amfani da su a office wannan duk an sa shi a cikin kasafin kuɗin nan wanda aka kawo kuma mun ba da approval insha Allah
ba su sukan da ake ba ku na sayan motoci duk suna cikin wannan kasafin
duk suna ciki da akwai wayansu kuma kudaden da wato a tsari ne
to tun yaushe aka fara wannan tsari
wannan tsari ba yau aka fara ba tunda aka kawo gwamnatin demokradiya so wannan abu ba sabon abu bane sai dai abun mutu kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10 yanzu ana sayar da shi miliyan 30 ai buhun shinkafa ma da ana sayar da 8,000 yau ana sayar da buhun shinkafa 40,000 kuma ba abun da za a ce an fasa bane to banga abu dai wanda mutane suke cece ku ce akai musamman a cikin social media wannan ba shine abin da nake gani ya kamata a maida hankali akai ba
shi kuwa dan majalisokilan tare Najeriya daga jihar Jigawa Honorable Abubakar Hassan Fulata cewa yake raina hankalin yan majalisar tarayya ne ma yasa ake ta wannan suburgudi
wato babu wanda aka yana wayo kamar dan majalisar tarayya an ce a sayi mota bashi ana cirewa daga cikin albashina shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashi an ce kar a saya mun ba kuke za ku saya bani ba alal misali dan ku saya ga minister ba minister da yake da kasa da mota 10 wanda cikin bayan sa 10
gwamnati ce ta saya
gwamnati ta saya da kudin ta ake ba minister mutum daya mota 10 kuma ni mukamira yafi na minister ana tirere akan a bani mota daya zan yi aiki da ita amma ga wannan an bashi mota 10 ba ai zuwutu ba
wace irin mota ce ake sayan ta naira biliyan 70
mutum daya
ku duka aka ce za a raba mu bayan albashin ku
wannan zancen banza daga bakin mutane masu tsaye gumi zancen banza zancen gofi abinda hankali ma bai dauka ba a yadda nake miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan 1,100 duk wani abu da za a baka bashi ne amma ba wasu sun abin nan gwamnati idan sun yi mulki na sun zaza motoci tawo suke tafiya da shi dan ba zai ba mu Allah wanda duk abin da za a bashi ba bai fi abincin gidansa ba
yanzu kun ce kuna neman karin albashi
mu dai mutum muna neman karin albashi ba abinda muke ce shine saboda tsadar rayuwa a karawa ma'aikata gaba ɗaya na Najeriya
hadda ku
da kowa ma saboda mu yana yin mun nan dan mutum ya haihu dan majalisa ne dan bai biki dan majalisa ne in ba mutum ya kwana ba abinci a gidansa dan majalisa ne ta ina lamu samu kuɗin da zamu wannan hidimomi duk gaba ɗaya a cikin albashin miliyan 1,100
to nawa kuke son a ƙara muku yanzu albashin
a mu mutum abin nan ba ya ai ba mu muke ƙarawa kanmu ba
iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fasuna ƙara ƙarewa ne saboda haka akwai buƙatar su rinka yi wa kansu gargadi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1,400 ne dundun su yi sallamar su ta wannan kujerun da suke ganin da su ne suke ta faman fadi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari birnin jihar Kanawa da Halima Abdulrauf ta babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin manuniya daga kowanne kurdi ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.